بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina farin cikin haduwa da waɗannan fuskoki na iyayenmu mata masu albarka a wannan safiya ta ranar Lahadi, wadda ita ce safiyar 14 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, wanda kuma shi ne daidai da lissafin 24 ga watan Maris shekarar miladiya 2024. Don yi ma juna nasiha da tattaunawa kamar yadda aka saba a cikin wannan wata na Ramadana mai albarka. Da farko, ina addu'a Allah Ubangiji ya sanya muku albarka gaba ɗaya a cikin rayuwarku da iyalanku da sana'o'inku da karatutukanku. Wannan ibada ta azumi da muke yi, muna fata Allah Ubangiji ya karɓa mana gaba ɗaya. Allah ya sa mu cikin wanda zai ƴanta a ƙarshen wannan wata. Allah ya sa mu cikin wanda za su rabauta da dukkanin falala da ake samu sakamakon wannan ibada ta azumi. Marasa lafiyarmu da waɗanda suke fama da larurori, muna addu'a Allah ya ba su lafiya, Allah ya biya wa kowa buƙatun shi na alkhairi. To, an ce in yi magana a kan wato darussa daga tarihin wasu cikin sahabbai mata. Babu shakka wannan mawdu'i ne mai faɗi ƙwarai da gaske. Ina rasa mata inda zan kamo shi, domin ya kamata da an ayyana wata sahabiya ƙwaya ɗaya a ce darussa daga tarihin sahabiya wance, sai mu taƙaito a kan wacece ita da kuma darussan da za a iya ɗauka, wato ababen lura da ababen ɗaukar izina daga rayuwarta. Don kowace sahabiya ƙwaya ɗaya ina aka ɗauka daga cikin sahabbai mata waɗanda ni dai na saba jin labarinsu, to rayuwarta ta ishe mu darasi insha Allah. Sawa'un cikin matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, ko cikin ‘ya’yansa, ko cikin innoninsa da gwaggwaninsa, ko cikin ɗalibansa da mata waɗanda suke iyalan sahabbansa, ko cikin mutanen Makka, ko cikin mutanen Madina, duk wanda aka ɗauka za a samu darussa da yawa daga ainihin sirarta. Tun da ba a ayyana ba, sai na ga zan yi yawo kawai hatsin bara, tsinto mana wasu fa’idoji da ya kamata mu kula a rayuwa, kuma sai mu kalli wato yadda wata sahabiya ko wasu cikin sahabbai suka kula da wannan janibi. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Farko, ina so in tuna mana cewa Allah Maɗaukin Sarki bai bambanta tsakanin maza da mata ta fuskar ayyukan da ake yi don a samu aljanna ba. Wato, wajen neman aljanna, wajen neman kusanci zuwa ga Allah, wajen neman samun yarda Allah, to da maza da mata duk ɗaya ne. Kowa sallah biyar aka ɗaura mata kamar yadda aka ɗaura wa mijinta, kowa azumi 29 ko 30 aka ɗaura mata kamar yadda aka ɗaura wa mijinta ko babanta ko ƙaninta ko ɗanta. Kowace a cikinku nan ta samu kuɗi, aikin hajji ya hau kanta da sharuɗansa kamar yadda ya hau kan namiji. Biza Allah yake faɗa a cikin suratul Ahzabi, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات سي الله يتي مني والحافظين فروجهم walhafizati wadhakirina Allah kathiran wadhakirati. Duka wadannan Allah ya dasu gaba daya ce a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Kunga Allah ya lissafa siffofin mutanen kwarai, ya fada na maza ya fada na mata. Wato akwai mutanen kirki wanda suke matakin musulmai maza, akwai mata, akwai wanda suke matakin imani maza da mata, akwai wanda suke mataki na masu tsayuwar dare wal qanitina wal qanitati wal sadiqina was sadiqati, masu gaskiya maza da masu gaskiya mata, hakanan was sabirina was sabirati, da masu hakuri cikin maza da masu hakuri cikin mata, hakanan Allah yace wal khashiina wal khashiati, da masu tsoron Allah cikin maza da masu tsoron Allah cikin mata. Ya ambaci kuma waɗanda suke wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, maza masu daukar dukiya su ci sadaka, da mata masu daukar dukiya su ci dan sadaka. Hakanan maza masu kiyaye al'auran su daga duk wani nau'i na fasikanci, da mata masu kiyaye al'auran su daga nau'i na fasikanci, da maza masu yawaita ambaton Allah, da mata masu yawaita ambaton Allah. Sannan Allah ya ce duka ya hada su a wuri guda, zai ba su aljanna iri daya, zai ba su rahama da gafara da lada mai yawa. A cikin hadisin al-Imam Abu Dawud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rijala shaqa'iqur nisa, maza da mata wato kamar ƴaƴan ash-shaqa'iq sune ƴan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya, wato dangi ɗaya ne ta fuskar ayyukan alkhairi da ake so su dinga yi, ta fuskar bin dokar Allah. An rarraba maza da mata ne ta fuskar wasu masalih da kowanne Allah ya fifita su ko ya bambanta su da shi. Aka ce mata su zauna a gida su kula da yara, su yi tarbiyya, su biyayya aure, maza su fita su je su sana'a, su kasuwanci, su nema, su kawo, kowa aka faɗa mashi abin da zai. Ina so mu ɗauki wannan tun farko a matsayin ƙa'ida cewa Allah maɗaukin sarki bai bambanta wajen ayyukan alkhairi, bai bambanta maza da mata ba. To sahabbai mata da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fahimci wannan ƙa'idar, sun fahimci cewa ba su da bambanci da maza wajen gogoriyar neman aljanna, wajen gogoriyo wajen neman ilimin addinin musulunci, wajen samun shiga a wurin Allah. Saboda haka suna yin tambaya akan addininsu yadda maza ke yi. Har ma aka samu wata mata wadda ake mata laƙabi da Khatibatun Nisa, wato Asma'u ƴar Yazid radiyallahu anha, wadda ita ce kamar wakiliyar mata a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda ake nemo da ta tsaya ta faɗi magana a madadin mata, a madadin ƴan uwa mata, a madadin sahabbai mata, to Allah ya yi mata taurin rai, kuma Allah ya yi mata fasahar magana, tana iya miƙewa ta yi zance ta yi jawabi a madadin ƴan uwanta mata. Ta sha zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi mishi magana a madadin ƴan uwanta mata sahabbai, ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ghalabana alayka ar-rijal, maza sun kwace mana kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kuma kai mun san annabi ne da aka aiko ka zuwa ga dukkan mutane, ba a ce ka keɓance maza su kadai aka aiko ka zuwa gare su. Dan me yasa za a yi ta musu karatu kullum, a fita da su aje jihadi, a fita da su aje kaza, su fita su je sallar jami'i su dawo, su je sallar juma'a, mu kuma duk muna zaune a gida, ya ake so mu yi mu samu lada irin nasu? Suna zuwa jihadi, suna fita neman abinci, suna zuwa sallar jami'i, suna zuwa sallar juma'a, suna zuwa makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe, mu kuma muna gida. Tace yaya za mu yi mu riske su a lada? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, abinda za ku yi ku riske su a lada shine ku kula da gidan irin yadda suka kula da wajen. Idan sun fita ku kiyaye musu mutuncinsu a kan kanku, ku kula musu da dukiyarsu, ku kula musu da ƴaƴansu, duk abinda suka faɗa muku na sirri ko amana ku riƙe. Ya ce idan kuka yi haka za ku samu lada irin nasu. Kun ga nan ma an raba aiki ne saboda a samu kyakkyawar al'umma. Maza sun fita jihadi, sun fita aiki, sun fita ƙwadago, sun fita kasuwa, duk mako su fita su je sallar juma'a, ko da yaushe a wuni sau biyar da an kira sallah su fita su je sallar jami'i. ke kuma kina gida tare da iyalai tare da ƴaƴa tare da jikoki tare da kishiyoyi tare da marayu tare da uwan miji duk kina kula da su kowa kina bashi haƙƙin da Allah ya daura miki akan sa ya daura miki akan waɗannan mutane dukiyar miji a kula da ita sirrin miji a rike shi da mutunta shi abinda duk yace ayi ayi kuma tukar ba ya saba wa shari'a ba to idan kika yi wannan ladan da zaki samu daidai yake da ladan shi namijin da ke fita yaje aiki yaje jihadi yaje sallar jami'i yaje sallar juma'a yaje sauransu idan kika yi wasa da waɗannan ayyukan baki yi su ba zinuban da zaki kwasa kamar zinuban namiji ne da baya zuwa sallar jami'i kamar zinuban namiji ne da baya zuwa sallar juma'a kamar zinuban namiji ne wanda baya kula da gida kin ga ku mutumin da duk yake wasa da sallar jami'i Nabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan kar ba dan ba dan ba da na sa an ta da sallah in dauki wasu cikin mazaje na dauki bakin wuta da je na kona gidajen mutanen da ba sa zuwa sallar jami'i wato mutumin da bai zuwa sallar jami'i Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya kunna mai gobara a gidansa ya tsiya ta shi ya halaka shi amma me yasa ya daga mai kafa saboda ku da kuke cikin gidan iyalan shi tunda ba ku je ku gani ba amma shi laifin shi ya kai a kunna mai gobara komai nashi ya lalace laifin shi ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin musulmi da tsakanin tsira da zama wato tsakanin kafirci shine barin sallah da zaran musulmi ya bar yin sallah to yana iya fita daga musulunci sallar juma'a kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi juma'a uku a jere bai je sallar juma'a ba to Allah zai sa mala'iku su bame zuciyarsa a rufe ta gaba daya ba ta saki gan har ta daina ganin alheri kenan wannan shine laifin mutumin da bai zuwa sallar jami'i da sallar juma'a to ke ma idan kika ki kula da aikin da aka daura miki kina iya fadawa cikin wannan laifin za ka samu ga cewa sahabbai mata suna kulawa da ayyukan su na gida ka'in da ra'i akwai sahabiya diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha wannan baiwar Allah a duk duniya ba ta taba wata yaya mai daraja ta ba Fatima ba a taba yin wata mace da ta kai Fatima uba ba ta fi kowa uba saboda manzon Allah shine ubanta sannan kuma cikin ayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaunata kaunata musamman sannan har a halitta ta yi kama da shi ita ce fa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin wasu mutane suna shinshinan sayyidina Ali suna so za su bashi mata Annabi sallallahu alaihi wasallama labari kawai ya ji cewa ana so za a baiwa Aliyu mata ya tashi ya je ya bincika aka ce eh da gaske ne bai je samu Aliyu suka yi magana da shi da shi ba sai ya zo masallaci ya hau mimbari ya huɗu ba mai zafi ya ce na ji wani ɗan gidan Abu Talibin na ji labarin an ce wai su wani za su baka ya ce to wallahi ba a yi sama ba sai dai ka zaɓa ko dai ka ci gaba da riƙe Fatima ko kuma in kana ganin kana son wacce to ka sauko mu a bata Fatima ta fi ƙarfin ta zauna da kishiya ita kare Allah ya wannan alfarma a duk duniya khususiyar ta ce Nabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda kishiya za ta zo tana cutar da ita ni kuma duk abin da aka cutar da Fatima kamar ni aka cutar saboda haka wannan kishi tana iya zama kafira ta cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi yace inna ma hiya bad'atun minni kamar wata tsoka ce a jikina yu'dhini ma yu'dhiha duk abin da aka cutar da ita kamar ni aka cutar saboda haka Nabi yace ma Ali idan kana so ka auri wata diya ba zan hana ka ba halas din ka ce amma ka sako mai iyata kawai shikenan a zauna lafiya wani shi yayi haka bai sai saki Fatima ba saboda haka sayyidina Ali bai taba yi mata kishiya ba sai da Allah ya dauki rayuwarta sannan ya wasu auratayya wannan na sunna mana irin girman darajarta a wurin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman darajarta a wurin Allah ubangijinta da ya bata wannan fifiko yanzu na san kowace diya a nan za ta so a ce mijinta ya mata alƙawari cewa daga ita ba wata a yi alƙawarin nan a sa hannu
a nemo lauya ya rubuta a kafa shedu akwai da take wannan alƙawarin wata ma saboda rashin imani ta ce to ko na mutu ban yadda kai aure ba ba haka bane to ita kadai Allah ya wannan alfarma Allah ya ƙara mata yadda amma ku kusan cewa Fatima din nan tana yin aikin gida a gidan mijinta tana wahalhalu na wanke-wanke da shara da wanke bandaki da kula da yara da kula da abun hawan miji har hannunta yayi kanta hannunta yayi kamar jikin kadangare haka yayi kanta inda ke ci kike da irin wannan daraja a ce babanki ya isa yau mijinki kashedi cewa wallahi ba za a yi miki kishiya ba kuma dole mijin ya ji wannan magana saboda mahaifinki yana sama da shi ko shine mai gidansa ko shine ya koya masa sana'a ko shi ya rike shi marayin gidansa ne wani irin rashin mutunci ne ba za ki yi mijin ba ai sai abin da ya gani wallahi wata ko da azumin nan tana da wannan kimar wallahi ba ta mishi guda baki ba sai ayi magariba ta yi wainar fulawa dan malila yake ce mishi ko menene wanda za ta ci ta kadai ta kyale mijin haka nan sai dai ya samu kunu na masallaci ya sha in yi magana ta ce ni ba na jin daɗi wallahi kai baka ga azumin nan yana wahala ba shi zan iya wani aiki da asubahi sai ta baccinta ta ce ni dama ko a gidanmu ba na yin sahur saka sai dai ya fito yana lalabai gurin masu shayi ya nemi abin da zai sa a bakin salati me yasa ta dinga mishi wannan galatsin so tana ganin mahaifinta ya fi karfinsa bai isa ya tanka mata to mai ta Fatima ba ta yi haka ba sai ta dinga kulawa da mijin nan tana alkinta shi har wata rana ta ji labarin cewa an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu bayi ta taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya babana ka taimaka mini da baiwa guda daya ta dinga taya na aikin gida tana rage mini kaga yadda hannuna yayi kanta saboda aikin gida annabi sallallahu alaihi wasallam duk da waccan kaunar da yake yi mata amma ya san wannan aikin da take yi aikin alkhairi aiki ne mai babban lada bai ce ta daina yi ba bai kuma je ya ce wa mijin ka takurawa yata aiki ya mata yawa ba sai ya ce mata yake Fatima ki koma ki ci gaba da aiki a gidan mijinki bari in koya miki wani zikiri wanda yafi alkhairi fiye da alkhairin a ce kina da mai aiki ki ba ki wa mijinki aiki sai ya koya mata cewa kullun ki dinga yin tasbihi irin wanda ake a bayan sallah Asma'u ƴar Umais radiyallahu anha tana daga cikin sahabbai mashahurai ta auri manyan sahabbai guda uku ta auri sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anha da aka kashe shi a yakin Mu'ta ta auri sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ta auri Ja'far ta auri sayyidina Abu Bakr da ya rasu ta auri sayyidina Ali wannan Aliyu da muke magana daga baya sun zauna zaman aure kuma kowanne ta haihu da shi lokacin da take aure da Ja'far dan Abu Talib ya kasance mutum ne talaka wanda kuma ayyuka sun mai yawa saboda haka tana taya shi ayyuka na hidindimin gida ita take fita ta je ta yanko wa dokinsa ciyawa ita take zuwa ta share wurin kwanciyar dokin idan yayi kashi ta kwashi idan ya wurin ya lalace ta janye kasar ta zuba wata kasa mai kyau idan abincin shi ya kare dusa ko dawa ko ciyawa ta zuba mishi a cikin kwanansa ta bashi ruwa ita ce mai kula da dokin sa kamar yadda a ce gari na wayewa ki dauko soso da sabulu ki wanke motar miji ko mashin din shi fes ki share masa kafin ya tashi ya ga motar shi ko tana kyalli wata taba yin haka ai ko takalmi wata bata iya goge mijinta takalmi wannan abun banza bata iya siyo man goge takalmi ta goge ta shafa mai balantana ta karya mishi hula balantana wanki da ake yi kullum a ce miji ya aje kaya masu datti ya zo ya tarakin wanke su taskin shanya kuma wanki ma da ake yi na yanzu na wasa ba da inji ake yi ba a gurzawa da hannu a shawa ko kuma in kina da larura sai ki dauka ki kai wurin masu wanki ki biya kudi daga aljihunki sai a wanke mijinki kai a goge su a sa alida yazo ga an jera su haka wani kan wani sai dai zaba yana yi yana miki adda yana cewa jimmala Allah ya saka miki da alheri kai wannan ya arziki ce Allah ya sa ki ga annabi amma inda ya rata ya sanan zai gan su wallahi wani ma in zai bar su wata shida a rataye wala ba ta kulawa ba sai su yi me ake ci mishi majinar bango ta haukan su gidan gizo-gizo ya saka a jikin kayan suna rataye a hanga ba abin da ya dame ta to suna wannan a kulawa da miji ta hanyar yi masa aikace-aikace da hidima saboda wancan ladan da ke cikin yi wa miji hidima kamar yadda muka ambata cewa ta ji ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya mata saboda haka mata sahabbai ƴan uwa ya ku iyayenmu mata waɗannan mata sahabbai da kuke jin kullun ana faɗan su to hirindumu suke wa mazajensu a gida kula suke yi da su sai yanzu Allah ya jarabce mu da wani zamani na ƴan boko mata ƴan boko da mata ƴan kasuwa wata ma malama ce tana da islamiyya wata ma har tana zuwa da'awa gari-gari wata alaran ma ce har musabaka ta taba ci amma da zaka ji labarin irin take gassawa mijinta aya ake cewa ko gyada a hannu wallahi sai ka ce anya wannan ta so ta gama da duniya lafiya kuwa kuma iyayenta sun mata duk tarbiyyar da ya kamata ana mata wa'azi ana mata nasiha amma ina ba ta ji mijin ma bai iya zuwa ya kai karanta yana jin tsoro saboda ya je kai karanta ranar jikin shi zai gaya mai in aka soma mishi habaici aka soma yadda mishi da magana aka soma mishi galatsi wallahi sai ya goma ce da koshi bata kawo shi duniya ba da haka ku ji tsoron Allah jama'a mace da take wulakanta mijinta take mishi zance mara daɗi ko take sassaƙa mai magana iya san ranta ko yana faɗa tana faɗa da zaran ta yi wannan aikin akwai mata 'yan aljanna hurul ayn da aka sani suna nan suna tsine miki albarka duk sanda ta ɓata wa mijin rai sai su ce Allah wadaranki daga miji ya zo gurinki a matsayin baƙo kina nan kina cutar da shi ya Allah ka karɓi rayuwar shi ya dawo wajenmu addu'a da za su dinga yi ke sai ya Allah wannan miji ya Allah ka jarabce shi da wata mata mara hankali mara mutunci mai tsayin harshe ya Allah ka karɓi rayuwar shi kawai dawo wajenmu shikenan sai kiga ba miji ya tafi ya tafi gun mata masu kirki ke kuma saboda tsinuwar da suka yi miki shikenan sai ki ga gaba ɗaya komai ya rikirkice miki abubuwa sun rikirkice ki rasa inda zaki sare ki ai ta tausayin ki ana cewa wancan dai wallahi tunda Allah ya ɗauki rayuwar mai gidanta an rasa wanda zai aure ta wallahi ga abokan miji ga dangi abokan wasa ga maza duk a gari amma kowa bai ganki ba kin yi kin yi amma abu ya gagara in wata sana'a kika kama jarin ya lalace din me ya kawo haka shine saboda wasu mata masu tsarkin baki yan aljanna sun tsine miki albarka baki sani na fata muna ganewa na da yake nan abu na biyu shine a mata sahabbai suna ba da muhimmanci wajen koyon addinin musulunci da kuma aiki da abin da suka koya saboda haka za mu ji Aisha tana cewa madalla da matan Madina waɗanda kunya ba ta hana su tambaya game da addininsu ba sa zaunawa cikin jahilci su ta yin abu da ka duk abin da ba su sani ba da ya shafi sallah ko azumi ko takaba ko jinin haila ko biki ko yadda ake zama da miji ko duk wani abu da ya shafi addininsu za su tambaya babu tsufa tsufa ba ta hana neman ilimi yarinta ba ta hanawa wasunsu ma lokacin da aka fara musulunci da masu riga sun wuce ma 40 da aka karkice aini na riga na girma na wuce lokacin karatu bari kawai na haƙura ƴaƴa na sa yi a'a akwai mata 'yan shekara 60-70 da suka musulunta a lokacin wanda bayan musulunta su suka fara koyon ta da baki saboda haka ba a cewa an yi tsufa da neman ilimi kuma ba a jin kunyar tambaya game da abin da ya shafi addini. Haka sahabbai mata suke sukan taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi masa tambaya, wani tambayar ma saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya yi shi da siffa ta kunya da kawaici, wani abin ma bai iya ba shi su amsa da kansa, sai dai ya ce ku shiga cikin gida gun su Aisha da su Ummu Salama da su Hafsa da su Zainab radiyallahu anhunna, ku je su ba ku amsa. Shi ba zai iya irin wannan magana da mace ba. Saboda haka abin da ya kamata mace musulma ta gane kenan, ta zama ala basiratin min diniha, addinin ta ta kula da shi, ta dinga tambaya da neman bayani akan duk abin da ya shige mata duhu game da addini. Kuma ana so tambaye ki ta tsaya akan abin da zai amfane ki, akan abin da zai gyara addini, ba tambaya ta habaici ko cusawa wasu haushi ko yi wa kishiya izgili ko neman yadda za a wato halaka ƴaƴan miji, ba irin waɗannan ba. Zama tambaya ta gyaran addini, tambaya don fahimtar addini, tambaya don neman sani. Wannan shine abin da aka umarci mutane su dinga yin tambaya akan su. Allah ya hana yin tambaya ta ta'annati ko ta ƙure ko wanda za a yi don neman ta da zaune tsaye. La tas'alu an ashiya in tunna lakum tasu'ukum. Sannan kuma a kula da neman ilimin addinin musulunci. Alhamdulillahi a wannan yanki namu na birnin Zaria da kewaye, Allah ya azurta mu da makarantu da wuraren da ake koyar da karatu a masallatai da gidaje, ga malamai nan tsiran mutum masu ki, ga malamai nan mazansu da matansu, ga makarantun Islamiyya nan, akwai na safi, akwai na bayan la'asar, akwai na dare, akwai na weekend, ga na hadda nan, ga na koyan ilimin littattafai nan. Babu abin da mutum zai nemi ya koya na ilimin addinin musulunci a nan garin na Zaria wanda zai rasa wanda zai koya mishi, ba tare da ya kashe kuɗi ko kuma yayi wata tafiya mai nisa ba. Saboda haka duk wani wanda bai tsaya ko wata wadda bata koyi addini ba, to gaskiya ana ganin zai wuya tana da uzuri. Zai wuya in mutum ya samu wani uzuri ya ce to ai ni babu malamai ne a inda muke, ko babu makaranta a inda muke, ko babu bamu san inda za mu je ba, zai wuya mutum ya samu wannan uzuri saboda yawan makarantun. To haka za mu ga sahabbai ɗin nan mata cikinsu suka ƙware wajen koyo addinin musulunci, har wasu suka zama malamai suna karantarwa. Kamar sai da tuna Aisha radiyallahu anha, ita kam dama in ana magana ilimi da maza ma take kafada da kafada, maza ma ba su fita ilimi ba wallahi na mata. Amma ta kam a tarihin duniyar musulunci ba a taba ganin wata mace mai ilimi irin na sai da tuna Aisha radiyallahu anha. To darasin da nake so mu kalla a nan shi ta fuskar mata waɗanda suke iyalai a gidan malamai. Ashe idan kina da miji malami na cewa kike koya miki addini. Aisha din nan radiyallahu anha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da ita kamar shekaru 10 suka yi na aure, Allah ya mishi wafati. Amma a cikin shekaru 10 nan za ki ga cewa kullun cikin tambaya take, don mijinta shi ne babban malami na ɗaya a wannan al'umma. To kullun tambaya take akan addini, tambaya take akan Alƙur'ani, akan lahira, akan kwanciyar ƙabari, akan abin da ya shafi ibadoji, kullun aikinta kenan ba ji ba gani. Kuma Allah ya mata basira da hazaƙa, nan da nan sai ta tara ilimi mai yawa ta zama malam. Kuma har ta dinga karantarwa, ta rayu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da shekara 40, tana zaman karantarwa a gidanta, tana da ɗalibai maza da mata suna zuwa karatu a wurinta. Su Amratu, su Urwatu ɗan Zubair, su addinan Masruq ibn al-Ajda, wannan suna daga cikin fitattun ɗalibanta. To idan kina da miji malami, yana daga cikin abin da muka daɗe muna gani, muna ji, kuma muna gani shi ne galibi mata da suke auren malamai sun raina malaman. Wasu a waje suna ta kwasa ilimin shi, ke kuma a gida kina cewa a ji faɗan malam ka a aikata aikin shi. Ce mu za a gaya wa ilimi, mu me ba mu gani ba, kawai saboda ya taɓa ɓata miki rai ko ya taba yin wani abu ba haka kike so ba ko kin ji labarin zai yi aure shikenan ilimin nashi ma ba a so islamiyya da yake karantawa ma ba za ki ji ba fatawa ma wata wata tambaye shi ta ce wallahi bana san fatawar baban Sadiq wallahi inda ne baka fatawa sai ta maka tsauri gara in kira malam mahmud sai ta nemi lambar malam mahmud ta kira shi kuma malam mahmud din nan ma dalibin malamin wannan mijinta to wannan raina miji da kike yi ke kike yin asara wasu na waje suna ta more shi ita Aisha radiyallahu anha ai azaman su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai suna yin irin abin da ke faruwa tsakanin miji da mata harshe da hakuri ma ana sabawa Aisha sun sha yin irin abin da kika san maza da mata suna yi da iyalansu wato su san bambancin ra'ayi ko su yi fada barin fada da Hausa har tawuni bata mishi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawuni cir in yi magana sai dai ayi harara ko ayi gatsine ko ta wuce ta ce ka ji da shi bata kula shi ba wuni guda shi kuma da yake dattijo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ta shekaru shikenan sai kawai murmushi ya kyale ta wani lokaci ya dan mai ta da raha akwai lokacin da har sai da sayyidina Abubakar ya zo ya mata fada ya mata kata-kata ya ruga da gudu ma zai kai mata duka ta buya a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke fadan ta buya da shi annabi ya ce ka kyale ta ba ruwan ka yi tafiyarka da ya dawo da yamma kuma sai tar da su suna raha suna wasa suna dariya sai yake cewa ka gani ne nake shiga tsakaninku na zan ji kunya abin da yake so mu gane shine suna yin sabani irin wanda yake tsakanin miji da mata amma wannan bai hana ta koyi ilimin da Allah ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ke daga an yi sabani yake kike kike ƙaryar banza dama malantar ma ba dan Allah yake ba shikenan kin bata tsarin ki kamar yadda idan Allah ya huwace miki miji mai kuɗi cha nake za a yi ta miki murna a ƴan uwa da su tare a ƙarƙashin ki kina ta taimaka musu kina ta bashi shawara ayi kaza Alhaji ina so zan yi ma ƴan uwa na kaza da azumin nan ya doki kuɗi ya baki ki sai atamfofi ki sai lesuna ki sai gero ki sai sukari ki sai dabino ki taraba wa ƴan uwa da dangi na cikin gari da na ƙauyuka duk ana ta sa miki albarka ana cewa kai karima tayi albarka wallahi duk a cikin dangi babu ƴa kamata Allah ya saka mata alheri Alhaji na wajenta ai ta mushi abin nan addu'a ana ganin ke kam lalle kin yi sa'ar aure ko kisa a kaiwa na umara kisa a bawa ne kudi ya jajari wance in za ta yi aure za ta aurar da diyarta kisa a sai mata kayan daki kin zama wata hamshakiya ke ma me yasa shi wannan mijin attajiri ba kwa yi rigima da shi ne ba kuna yi ba me yasa ku yi rigima ba kiya cewa ni ba ma na son kudin ka ka rike kayan ka ta nake komai rigima da ake yi zaki aika ƴaƴan shi kice ku je kun baban ku kwan su mun kudi je kwan su ko kuma kina zaune sai ki mishi message wai ba za ki mishi magana ba amma za ki mai message cewa ina jiran ka ba ban ji alert din ba shi kuma yana rawar jiki nan da nan zai tura miki me yasa shi ba kiya fasa san abin hannunsa saboda kun yi fada saboda abin duniya ne to sahabbai mata da kuke koyi da su ya ku iyayenmu suna kokari su ga cewa sun more ilimin mazajensu saboda haka ina ba ku shawara ina tunatar da ku ga baki daya da kuke ji na kai tsaye da masu ji daga baya cewa idan Allah ya huwace miki miji mai ilimi kokari ki ci more iliminsa ya zama ke ce gaba a wajen more iliminsa ke da kike da abinki a daka ki ajalta fanki ko da yaushe cikin wasa cikin raha ko ya ce ya gaji kake kyale shi idan Allah a taimaka mu ne dai a biya mun karatun ta yadda wata rana ma sai ki taya shi aikin dawa aikin karantawa koran da Allah ya dauke shi kika zama baki da miji kina da abin yi Aisha kamar yadda muka ambata tsawon shekaru tana aikin karantawa a musulunci ta zama mashuhuriyar malama da ake jin labarinta saboda mata mu mirai suna da kulawa wajen cin muriyar ilimin mazajensu da kuma waɗanda za su iya koya musu addinin musulunci abu na gaba da nake so na nuna mana cikin darussa daga rayuwar mata sahabbai shine wato suna ƙarfafa ma mazajensu gwiwa akan abin da suke yi na jihadi akan abin da suke yi na karantawa akan abin da suke na kasuwanci sayyidina Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. Kamu maje kan Ibn Mas'ud, mu fara daga kanshi gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadija radiyallahu anha, uwar gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ta kasance misali ce abun koyi game da karfafawa miji gwiwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mijinta wanda kuma ta fi shi abun hannu. Allah ya bata abun hannu, shi kuma bai da shi. Ba ta bajin ta yi mishi gurin arziki, ko ta ce ita ta gaji da ciyar da shi, ko ta ce ba za ta iya kaza ba, ba ta bajin ta yi mishi wannan ba. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunarta har bayan rasuwarta, yana yawaita tunata, yana yi ma ƴan uwanta da danginta alheri, yana shi mata albarka. Allah ya taba aiko mala'ika Jibril ya zo ya ce, ka ce Allah yana gaishe da Khadija saboda kyawun halinta da kulawarta da mijinta. Sannan wata rana Fatima ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya manzo Allah, ana tararraba aljanna a ce wane dan aljanna, wance ɗan aljanna, ni mahaifiyata ban ji ka faɗi komai akan ta ba. Sai ce mahaifiyarki Allah ya gina mata gida na gilashi a aljanna wanda a cikin shi babu hayaniya, babu surutu. So dama ta kasance a nan duniya mace ce na tsatsiya da ba ta da hayaniya, sai Allah ya sa aka yi mata gida a aljanna irin na ɗabi'arta. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin a fara masa wahayi, mun karanta a sira, ana ba da labarin cewa yakan fita daga cikin garin Makka ya je bayan gari ya zauna yana tunani akan Allah maɗaukin sarki, yana ƙoƙarin wasu ibadoji irin da iyayensa annabawa su annabi Ibrahim. Yakan yi kwanaki sannan sai ya dawo. Idan zai tafi take ba shi guziri, za ta samu abubuwan da zai bukata na ci da na sha da abin rufa na bacci da makamantansu, ta ba shi ya tafi abin da zai ishe shi mako guda ko kwanaki da yawa. Idan abin ya ƙare sai kuma ya dawo wurin sai ta tsara mishi. Sannan lokacin da aka fara mishi wahayi a nan ne, wata rana kawai yana zaune sai ga mala'ika ya zo. Mala'ikan da ya zo ɗin nan, mala'ika Jibrilu, ya shaƙe shi, ya ƙara shaƙe shi, har sai da ya ji kamar, ya ce hatta wajattu minhu aljahada, har sai da ya ji kamar ya maƙure shi kamar zai kashe shi. Sannan ya ce mishi iƙra, ya ce mishi ma'ana bi ƙari, ya ƙara ce mishi iƙra, ya ce ma'ana bi ƙari, har dai ya saukan mishi da faɗin Allah, iƙra bismi rabbikal ladhi khalaq, kamar yadda aka sani da kai. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan kogon, ya sheƙa gida a guje cikin tsoro da damuwa, yana zuwa ya ce mata zammiluni zammiluni, kulilliɗe ni. Haka ko ta lilliɗe shi, tana ta lallashe shi, tana cewa me ya faru da kai, ya ba ta labarin abin da ya faru. Shi a tunanin shi ya yi gamo ne, aljani ne ya zo gare shi. Ki kalla da kyau ki gani, a ce miji ya shigo gida a guje, a sukwane, hankalin shi a tashe, yana cewa Saratu zo ki lullube ni, zo ki lullube ni Saratu, na shiga uku yau, na yi gamo da aljani, aiki ma daga nan sai gida, wai an da kika re aka za ki iya wani abin arziki a wajen yake. To Allah ya sauwake ni dai, kam wallahi ba zan iya ba. Wanda ta yi kokari ne za ta ce a kira inna, a kira maman shi, yanzu sai dai uwa, ita ba ta iya ba, ita ma ta ruga da gudu gurin uwarta. Tana zuwa kuma za a ce wallahi gara da kika gudu, gara da kika gudu, kai shafa miki aljani haka kawai. Amma ita ko Khadija ta jajirce, ta lulluɓe shi, ta wuta fara lallashin shi, tana ce mishi inna Allaha lan yukhziyaka Allahu abada, sam Allah ba zai maka wannan wulaƙancin ba wallahi. Ai kai mutumin kirki ne, mai sada zumunta, mai taimakon al'umma, mai kaza mai kaza mai kaza, irin ka bai gamuwa da aljani. Ya hakuri, bari mu je gun kawuna, mu je ya bamu bayani, mu je neman ƙarin bayani a gunsa. Tana da kawunta, shine Waraqatu ibn Nawfal, wanda ya shiga addinin Banu Isra'ila, yana da ilimi. Ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai shi wajen, ma'ana su suke jinyan mazajensu, su suke kula da shi. Amma yanzu mata da yawa, idan miji bai da lafiya, ko ya samu karaya arziki, ko ya gamu da wata jarabawa, to ba ruwan shi da ita, daɗin shi kawai take so, lafiyar shi kawai ta sani. Idan ya yi cuta fa, to sai dai uwar shi. Akwai matan da za a kwantar da mijinta a asibiti, har ya gama jinyar shi asibiti da ba ta saba kwana asibiti ba zai ce ni ba zan yi kwana a shika ba an ce akwai aljanu an ce akwai macizai ni ban san wurin saboda sauro zai ta kawo dabarbaru sai dai a aika da kanwashi a aika a san yadda za a yi dai a ta neman su a yi rasu in tayi tayi abin arziki da ranar ta je ta duba shi la'asar nayi ta kare hijabin ta dawo kuma ba kunya ba tsoron Allah in ya warke kuma ta dawo ta ce mijinta ne sakai da Allah ta kyauta dangin miji za su dadi in saka ga tana madan uwansa haka uwarsa za ta ji dadi in ta ga ana madanta haka kuma ke ma bakin haihu ba idan nan gaban danki ya girma yayi aure Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ko wata larura ko ta damuwa zaki so ki ga iyalan shi sun janye jiki sun bashi yaya zaki ji saboda ya kamata mu gane mas'uliyya ce akan zaka haka take kula da shi haka take bashi kulawa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana da wata mata Zainab wata mutumiyar kirki wanda ita ma attajira ce Allah ya mata arziki shi kuma talaka ne bayan ma talaka yana da wasu ƴaƴa marayu na wata mata daban wanda matar shi ta rasu ta bar mishi ƴaƴa kanana sai zo ya auri wannan attajira ta rike shi ta rike waɗannan marayu tana kula da su shine har wata rana ta fitar da zakka sai ya ce mata ni bai kamata ke ba zakkan nan saboda banda kudi tace ha ba kai ko mai gida ai san manzon naka sai yayi yawa in ciyar da kai in tufatar da kai da ƴaƴanka kuma yanzu zan ba da zakka ka ce in baka tace gaskiya ni ba zan iya bayarwa ba shi tace to amma dai bari in je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in tambaya duk da haka bata mishi wulakanci ba ta tashi ta yi tambaya a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce mata mijinki shi yafi kowa cancantan da ki bashi zakaki sai ku ta dauka ta bashi amma daga baya shi ma Allah ya bashi arziki sai zama bai da bukata a babunanta a shahidi shine mata cikin sahabbai suna kulawa da mazajen su ta kowace hanya ba sa kyale su su ce su ba ruwan su da su dan su shiga halin kunci na rashin lafiya ko talauci ko damuwa sai su ma su tashi su yi abin da ya kamata Ibnu Hazmi ma yana cewa wani ya daga cikin ma'ana fadin Allah walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna daraja yace irin abin da ke kan maza na kulawa da gida to su ma mata ya hau kansu idan mazajen su ba su da shi wannan kenan har ila yau a mata musulmai cikin sahabbai suna dubawa su ga cewa wace irin gudumowa za su bai wa al'ummarsu za ku sukan tashi tsaye su ga sun ba da wannan gudumowa daga cikinsu akwai mata waɗanda suke bin mazaje a tafi jihadi tare da su idan suka je jihadin nan za su yi aikin dafa abinci za su yi aikin kulawa da marasa lafiya da yi musu jinya aina san kowa anan ya san tarihin Rufaida al-Ansariya radiyallahu anha wanda aka ce ta kasance nas ce haka Asma'u yar gidan Sayyidina Abu Bakar yayar Aisha wanda ita ma tana da ilimi na kiwon lafiya Asma'u din nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi hijira shi ne Sayyidina Abu Bakar kusan lokacin gari ya riga ya musu kunci ana neman su ruwa a jallo saboda haka ba za su iya fita ido na ganin ido ba dole sai da suka saci gani suka faki ido suka fita a sace lokacin da ba a tsammanin za su fita saboda haka da tsakar rana suka kama hanya to kuma ba za su iya tafiya mai nisa ba saboda zaran an fahimci cewa sun fice ne za a bi sawu saboda haka suna fita gari sai suka badda sawu suka samu kogo suka buya shine kogon nan da suka buya yake cewa kogon yana nan a hanyar Makka zuwa Madina lokacin da suka buya sun yi kwanaki a wajen suna jira kafa ta dauke ana kafiran Makka suna ta neman su su kuma suna koye suna ta addu'a suna neman Allah madaukakin sarki ya kawo musu agaji ita wannan Asma'u ta dauke ragamar kullun ta kai musu abinci su ita take fita ita ma ta faki ido sai ta saka ta samu wani gelanta ta tsaga shi gida biyu idan ta daura shi kamar yanda ake daura majanyi a kwankwaso yana jan ƙasa yana taba ƙasa idan tana tafiya tunda ƙasa ne na rairayi na Sahara zai iya barin sawunta yadda za a gane sai wannan gelan yana share yana biyo baya yana share sawu wannan dabarar ta yi kisa yake ce mata zatun litaqaini haka take zuwa ta je ta kai musu abinci kuma ta dawo makka ta kewaya ta ji labarin me ake yi wani makirci kuma ake shiryawa ita je kai musu abinci ta kai musu labari ita ce intelligent din su ita ce kuma me kai musu abinci mace ce ta yi wannan aiki akwai maza da yawa da za su yi amma ta daukar wakan ta dauki wannan aiki wanda fa inda mutanen makka sun kama ta tana yi za su iya kashe ta Asi kashita domin ta yi fito na fito da su ne amma ka ta dage tana jajirce a mahaifiyar Anas dan Malik Allah ya kara mata yadda Ummu Sulaim ta kasance ita ma wata jajirtacciyar mata ce tana cikin wanda ake tafiya da su jihadi suna aiki na kulawa da marasa lafiya da dafa abinci ga sojojin musulunci wani kafiri a wani yaki cikin yakoki wani kafiri ya so ya kashe su wato ya ga taron mata sai ya ga gasu kawai gaban za bari kawai ya kashe banza sai ya kewayo da takobin shi wasu daga cikin matan suka fashe da ihu suka firgita amma wannan baiwa Allah na Ummu Sulaim sai kawai ta dauki wani ici ko kuma a ce ta dauki tabarya ko muciya kawai ta riki kafirin nan na zuwa ta mamaye shi ta kwala mishi itacen nan aka ta yi mishi kwaf daya Allah ya bata sa'a ta yadda abin banza a nan ya fadi mutu mun za Allah ya zo ya ganta rike da sanda ya ce a malama lafiya ko ta ce lafiya ya manzo Allah wani kafiri ne ya bullo nan shine na buge shi kaga gawo shi can ki to me sa baki aje mutu ce a na ci gaba da tsayawa ne ko wani ma me jida wanda tsotsayi zai biyo da shi kana ya kare biyowa ya ga abin da nan bace nabi ya murmushi ya ce barakallahu fiki wato haka matan sahabbai suke wajen jajircewa ba a ce ki zama mace mai kama da maza wanda ake kokuwa da ke a wurin ɗiban ruwa ko a layin ƙura'a ko a banki ba a ce ki zama haka ba idan kika je irin wannan wurin lura ya kai ki to sai ki koma gefe cikin mutunci ki irin yadda Annabi Musa ya ga waɗannan ƴan mata yace musu ma khabbukuma qalata la nasqi hatta yuzira ri'au wa abuna shaykhun kabir wato idan aka ce ga wani abu da ake yi wanda sai an cakudu da maza to a ganki da mutunci da kamewa kar a ce ana kukuwa da ke a layin zabe ke ce woman leader kina ta ihu kin saka face cap akan hijabin ki wannan ba mutunci yayi wato kuma ka ga ma a layin siyan gwanjo ne an fasal dila ana ɗiban gwanjo ita ce kan gaba ana ta cewa maman Sabir ga wannan tana ta ɗauka tana miƙawa ba daidai ba ne wannan kai ki zama kallabi tsakanin rawuna ta wannan fuskar amma idan ta kama a ce wani shedanin ɓarawo ya shigo gida irin masu sata abinci ɗin nan yanzu an fita ashan za su zo suna sata tukwane ko wani mara mutunci ya zo zai miki rashin mutunci to ya ga ya same ki a tsaye kar ki bari cutar da ki wata fa yanzu da ta ga kadangare wala sai ta suma da kadangare zai ratsa cikin masallaci da ai da yanzu an tashi wa azan to a samu ta za ta iya take shi kawai ta rike mana shi an san kowa ba ta iya ba amma yana da kyau a samu ɗaya biyu waɗanda za su iya sanaki ana samun mata waɗanda za su haihu ba a san sun haihu ba wata tana cikin wanki tana wanki ta ji naƙuda ita shiga ɗaka kawai ta haihu ta yanke cibiya ta fito kawai ta gaya matan gida cewa to an samu ɗiya mace ana samun irinsu wata kuma duk anguwa sai an ji ihunta duka gama an yi mutuwa sai an dinga zo ana shafa mata ruwa ana ɗauko ruwa a jikin hankici ana shafa mata a goshi ana danna kwankwasanta in ta ƙara farma ihu a yi ta salati a ji kamar ta mutu ta suma wata da haka take haihuwa to kin ga kowa da irinta amma ai da kun sani abin da ke fada kun fi ni sani akwai wanda halawata ma tana ji na anan cewa za su ji makwabciya ko abokin zama ta haihu sai dai a ganta da bebinta ko a ji kuka kuma musamman dangin mu Fulani saboda su abun kunya ne a ce ki zo haihuwa an ji ihun ki abun kunya ne za a jima sirkai da ƴan uwa da abokan wasa suna miki gori cake da kika ihu a gurin haihuwa amma ina ruwan Hausawa ba ruwan su ihu su za su iya sarra Allah ya kyauta saboda haka akwai bukata a samu mata jajirtattu a cikin musulmi wanda za su iya tsayawa a lokacin da kuke taron ku na mata ko a islamiyya ko a wajen biki ko a wajen wata harka ya zamana cewa akwai wasu masu dakakken zuciya da za su iya tsayawa su yi abu kamar da ba za su yi a cikin sahabbai an samu irin wannan amma idan Allah bai yi ki haka ba ki sai ki zauna yadda Allah ya yi kuma sai ki duba me za ki iya yi ba a ce ki je ki are zuciyar wata ki je ki batan batakan kan ba dan ko ma su ma a cikin sahabban ai ba kowa take haka ba ko dan da ba haka suke ba ina fata muna gane wannan okay to tai ni ban kai ko ina ba kisa na ga maka maudu'in yana da fadi to Allah ubangiji ya sa albarka a cikin abin da muka fada Allah kuma ya sa mu ci moriya waɗannan darussa da muka ji kuma ina ba mu shawara mu ci gaba da karanta tarihin waɗannan mata sahabbai muna masu ɗaukar izina daga abin da suke yi muna koyi su domin mutanen kirki ne ƴan aljanna ne yardaddu ne a wurin Allah idan muka bi tafarkin su kuma muna fata mu samu yarda a wurin Ubangiji mu samu Allah ya gafarta mana zunubanmu mu samu musira Allah Ubangiji ya sa mana albarka a cikin azuminmu da ibadojinmu da karatun alƙur'aninmu Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu cikin wanda zai ɗaukaka su ya fifita su wanda zai yanta su a cikin wannan wata Allah kuma ya biya mana buƙatunmu na alkhairi kowa da buƙatar ta anan ta alkhairi Ubangiji Allah ya biya mata kowa da damuwar ta Ubangiji Allah ya yaye mata Allah kuma ya sa damuwar da ya jarce mata zama kafara gare mu ya Allah muna roƙon ka kawo mana ci gaba da alkhairi a ƙasashen mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya wannan wata na Ramadana Allah ka nemeta mana shi da yawa da yawa ya Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi